Tunashukuru gwamnati mai ci yanzu a Najeriya karkashin shugaba Bola Ahmed Tinubu take cewa tana fitowa da matakai da kuma shiraruwa na haɓaka kasuwanci da noma da sauran sassa daban-daban. Sai dai har yanzu a iya cewa ƴan Najeriya ba su soma cin gajiyar wasu daga cikin shiraruwan ba. Alal misali a hawajin kasuwanci, masu kasuwanci a kudancin Najeriya waɗanda ke kasuwar Mile 12 inda ake hada-hadar kayan gwari sun ce akwai ƙalubale da yawa da suke fuskanta. Waɗanda kuma kan kawo kuma baya ga kasuwancinsu da ma tattalin arzikin Najeriya.
Tunana Alhaji Idris Balarabe, ni ne babban magatakardan kasuwan nan ta ƙasa da ƙasa wanda aka santa da My 12 International Market. Idan ka duba noman da ake yanzu da mai ake yi, duk abin da za ka yanzu bayan ka gama noman sai ka sa a mota ka fito da shi idan kana lungu, kuma mai ne, kuma motar nan tsada zai. Haka kuma idan ka fito waje, idan za ka loda a mota ka kai shi kurmi, nan ma kuma kuɗi ne. So da haka sai sa muka yi magana a kai, kuma muna roƙon ita gwamnatin tarayya lalle ta duba wannan al'amari, tunda shi a Shiwaju Bola Ahmed Tinubu mutum ne wanda mahaifiyarsa ita ce shugaban kasuwa ta Najeriya gaba ɗaya. So da haka ya san abin da ƴan kasuwa suke fuskanta.
Ko bayan wannan matsalar, babban magatakardan kasuwar ya ce akwai wani ibtila'i da ya faɗa kasuwar kwanan nan na rufe ta, abin da ya ja musu asara babba.
Ta hanyar asarar dukiyoyi masu tarin yawa, don Lagos State ma gaskiya sai da ta bayan ta ɗauki wannan mataki, kuma sai da ta dawo, kuma gaskiya tana ba mu hankuri akan abin da ya faru.
Shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin kayan albasa na Najeriya, Aliyu Isa Samama, na cikin masu kokawa akan matsalolin da suka yi tarnaƙi ga hada-hadar kayan gwari daga yankin arewa zuwa kudancin Najeriya.
Irin yanda jami'an tsaro da wasu ɓadagari suka mayar da su kama tara motocinmu na kayan abinci, diba da cewa kayayyakinmu kayan ruwa ne yana saurin lallacewa. To wannan tsangwama da kuma irin kuɗin da suke amsa yana komawa ne ya tattara ga shi wanda zai zo ya siya wannan kayan don ya yi amfani da shi a gida.
Duba da cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da saka dokar ta ɓace ga noman abinci, to a watan Yuli da ya gabata na tuntuɓi wasu manoma ko yaya yanayin yake yanzu a wurin su.
Nana ya haya mai dawa inda ɓangaren fetur da taki da sauran abubuwa, lalle muna fama da carashi.
Zai kwana da bagi manomi, ka sai fetur, ka sai taki, ka sai gamali, ka sai takin ruwa, to wannan dole. Kuma a takaice, idan gona na da haki to sai ka sai maganin haki.
Wannan na daga cikin dalilan da suka sa ƴan arewa da ke kasuwanci a kudancin Najeriya suke haɗuwa domin lalabo hanyoyin da za su bi domin samun sauƙi, kamar wani taro da suka gudanar a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Sai dai masu shirya kan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto na ganin cewa idan ɓera da sata ko da dawa da wari, domin koda akwai tsadar rayuwa su ma ƴan kasuwa ba za su rasa nasu laifi ba wajen ƙara matsar da jama'a.
Duniya an daɗe litan mai gwamnati ba ta ƙara mata kuɗi ba, amma kusan kowanne sati abinci ya ƙara tsada. Ya kamata a ce zukatanmu sun tausaya.
Yanayin tsadar abinci da ƴan Najeriya ke ciki yanzu kan iya nuna cewa akwai buƙatar da gwamnati da ƴan kasuwa da duk masu hannu ga lamarin su yi abin da ya dace ko da talaka zai samu sassauci. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.